الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Litinin ce da ta dade da 4 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, dade da 23 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kaso na 49 daga cikin jerin da ya karatu tukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin suratul Baqara, mun kwana aya ta 74, a inda Allah Maɗaukakin Sarki yake bayyana mana irin taurin kai da bushewar zuciya da ƙeƙashewar zuciya ta Yahudawa. To, tsoron kada haka ta same mu mu musulmi, Allah Maɗaukakin Sarki yana faɗakar da mu a cikin wannan littafi nashi mai albarka. Malamai sun tabbatar da cewa daga cikin abin da ke ƙeƙasar da zuciya daga ainihin, wato ya zama zuciya ba ta da tausayi, ba imani, ba rahama, akwai rashin karatun Al-Qur'ani, imma saurare imma karantawa. Kada ka zama ba ka karanta Al-Qur'ani ba ka sauraron Al-Qur'ani, zuciyarka za ta bushe. Hakanan yawan jira, yawan maganganu waɗanda suke ba su da ma'ana, yana taimakawa wajen ƙeƙashewar zuciya. A nan kan har hadisi an samu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda al-Imam Abu Bakar Mardawi ko kuma al-Imam Tirmidhi dukkan suka ruwaito, daga Sayyidina Abdullah ibn Umar yace, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa, la tuksiru al-kalama bi dhikrillah bi ghairi dhikrillah, kar ku yawaita surutu ba tare da ambaton Allah ba. Mana lallai ne ya zama cikin zantutukan da kuke yi, to kar ku sake ainihin surutu yayi yawa ya zama ba ku kuna hadawa da ambaton Allah, wato kar ku rafkana ya zama surutu kawai kuke ta yi babu zikiri. Fa inna kasaratul kalam bi ghairi zikri Allah qaswatul qalb, yawan magana ba tare da ambaton Allah ba to tana busar da zuciya. Wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalb al-qasi, zuciyar da ta fi kowa daga cikin zukatan mutane, mutumin da ya fi kowa nisa daga Allah shi ne mutumin da zuciyar shi ta bushe. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi. Jama'a, sai kowa ya tsaya ya duba gani, yau kwanan ka ne baka karanta Al-Qur'ani ba, yau kwanan ka ne baka saurari karatun Al-Qur'ani ba. To, abu na uku daga cikin abubuwan da ke taimakawa wajen bushewar zuciya shi ne sauraron kaɗe-kaɗe. Waɗannan suna taimakawa wajen bushewar zuciya. To, sai kuma zama da mutanen banza da kuma saurare ko kallon abubuwa na rashin imani da rashin tausayi, kallon irin fina-finai na waƙe-waƙe da makamantansu, suna taimakawa ɗan adam wajen zuciyar shi ta bushe. Don haka, ya kai musulmi, ka lura da Al-Qur'ani, ka lura da zikiri ambaton Allah. Ya kai musulmi, ka rinka kula kana ba da muhimmanci game da ainihin sauraron Al-Qur'ani. Idan muka ce zikiri, jama'a, muna nufin Al-Qur'ani da sauran zikirori da addu'o'i. Idan muka ce zikiri, muna nufin zikirori waɗanda ake a jumullance da kuma zikirori waɗanda ake a munasabat. Idan ka zo shiga ban ɗaki, akwai zikirin da ake yi. Idan ka zo cire suturarka, akwai zikiri. Idan ka zo sanya sutura, akwai zikiri. Idan za ka shiga gidanka, akwai zikiri. In za ka fita, akwai zikiri. Za ka shiga ban ɗaki, akwai zikiri. Kasuwa wannan, in za ka shige ta, akwai zikiri. Idan za ka hau dabba, akwai zikiri da ake. Daga dare ne za ka fito daga ɗaki, za ka tafi zuwa ban ɗaki, ko wani abu zai kai ka zuwa tsakar gida, akwai zikirori duk da ake. Malamai sun ba da muhimmanci dangane da wannan. Fiye da shekara 1000, al-Imam Tabarani da al-Imam Nasa'i sun rubuta littafai da almajirin shi Ibn Sunni. Nasa'i ya rubuta Amalul Yawm wal Laila, shi da almajirin shi. Al-Imam Nasa'i, al-Imam Tabarani ya rubuta ainihin littafin Kitabud Du'a, daga baya malamai sun ba da muhimmanci dangane da rubuce-rubuce akan zikirori su al-Imam an-Nawawi da makamantan su har aka kai malamai a littafin fiqh ma suna ware babuka na zikirori kamar kaman littafin bulughul maram karshe-karshen nan an rubuta littafi daga cikin mafiya ingancin littafai littafin hisbul muslim malamai masana sun fassara shi da turanci an fassara shi da harshen Hausa wadi dan ka fahimci albarkar da Allah madaukakin sarki ya a cikin wannan al'umma na ainihin samar da zikirori zaka shiga ban daki zaka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is Allah ka tsare ni daga shedanu maza da mata malamai suka ce mafi yawancin cututtuka da mutane suke fama da su galibi a ban daki suke debo su tun daga cuta ta sanyi ciwon sanyi da cuta ta tinjere da cuta da ta shafi ainihin gwiwa da rashin haihuwa da warin azzakari da mutuwar azzakari da cututtuka da dama da mata suke fama da su na rikicewar al'ada Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad yace galibi ana samu waɗannan cututtuka ne a ainihin wajen shiga ban daki ko kuma garin tsuguno to kuma menene yake taimakawa dan adam ya zan ya samu kanshi a halin waɗannan ainihin arba da waɗannan shedanu da zasu sabbaba mishi waɗannan cututtuka shine rashin ambaton Allah idan zaka shiga ban daki kai addu'a duk wani shedani sai Allah ya kawar maka da shi an fahimci wannan da kyau jama'a kasuwa wannan in zaka shiga akwai zikiri da ake na shiga kasuwa wannan kasuwa ko da supermarket ce mana ko da shago ne ko ina ne duk kasuwa ce a musulunci zaka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ita annabi yace duk mutumin da ya tashi shiga kasuwa ya faɗi wannan zikirin kafa daya za a bashi laba dubu so dubu miliyan daya kenan to da haka jama'a kar ku wasa da zikiri kar ku wasa da karatun alquran hansa dinka kamar yadda muka ce je ka share duk waƙokin nan je ka loda maka alqurani da abubuwan da za su amfana da kai Allah madaukakin sarki ya taimaka a yau za mu tashi aya ta 70 da biyar a inda har wayo Allah madaukakin sarki zai ci gaba da jan hankalin mu da kuma gargadin mu dangane da mu yi taka tsantsan akan sharrin yahudawa Allah ya ce afatatma'una an yu'minu lakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
to kamar yadda muka fadi tun a farkon tafsirin nan tun lokacin da muka fara gabatarwa cewa ita suratul baqara ta sauka ne daidai inda annabi ya samu kanshi da kuma irin mutanen da ya samu kanshi zamantakewa da shi suratul baqara ta sauka a madina ne madina birni ne ba irin ainihin makka ba wadda take cike da ɗan asalin gari mabiya addini ɗaya al'ada ɗaya kuma mafi yawancin su ƙabila ɗaya ne madina birni ne wanda yake akwai musulmi a ciki akwai yahudawa a ciki akwai kiristoci akwai mushrikai masu bautar ainihin gumaka da ƙabilu iri-iri Aus da Khazraj su kansu yahudawa iri-iri akwai banu Nadir akwai banu Quraiza akwai banu Qaynuqa idan ka dawo ta bangaren su kuma musulmi sai ka ga akwai muhajirai akwai ansarawa ɗabi'un da muhajirai suka zo da su da matansu Madina daban da ɗabi'un da aka samu matan Madina da mazajensu daban-daban dan haka suratul baqara ta zo duk ta tattauna waɗannan abubuwa dan ka san cewa alqur'ani yayi daidai da contemporary world duniyar yau da take cikin kwamacalar addini da ƙabilu da ra'ayoyi to alqur'ani daidai yake zai iya withstand wannan challenges din Allahu akbar ba alqur'ani ba babu littafin da zai dace da kowane zamani da kowace al'umma. To Yahudawa dai mun ji irin yadda tun farkon tarihin su annabinsu annabi Musa yake ta dauki babadi da su. Bayan da aka karanta wa annabi wannan tarihi gashi mu ma mun albarkatu da jin wannan tarihi a cikin alqur'ani. To sai Allah ya dawo yana ainihin jan hankalin mu'minai da cewa afa tatma'una an yu'minu lakum, yanzu nan ya ku mu'minai tsammani kuke kuna sa rai ne wai waɗannan Yahudawa za su yarda da ku, abinda kuke faɗa musu za su amince. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, a halin wasu daga cikin su suna jin zantuttukan Allah, ana karanta musu attaura suna ji, ana karanta musu injila suna ji sun kafirce mata, wasu daga ciki suna zuwa suna jin karatun alqur'ani sun kafirce. To kuna sa rai ne za ku iya faɗa musu magana su yarda? A halin bayan sun ji magana Allah sun mai harrifunahu, sai su juya wannan magana daga inda take. Juya maganar Allah nau'i biyu ce, imma juya maganar Allah a share ta Allah a rubuta wata a yi ƙarya a kan cewa wannan maganar Allah ce, Yahudawa sun shahara da wannan. Juya maganar Allah ita ce a bar nassin ga yadda karatun yake, amma in aka zo wajen fassara sai a karkatar da ma'anar, sai a bada wani sako daban da sakon da Allah madaukakin sarki yake faɗi. Duk wannan Yahudawa suna da wannan ɗabi'ar, don haka Allah madaukakin sarki ya bar maganar a dunkule domin ta tattaro dukkan ɗabi'unsu na juya maganar Allah. To Allah madaukakin sarki yake cewa wato ku daina sa rai ya ku mu'minai cewa Yahudawa za su yarda da abin da kuke faɗa musu, domin Allah ma ya faɗa musu a cikin littafin At-Taura sun kafirce. Manzon shi ya gaya musu a cikin littafin At-Taura sun kafirce. Annabi Isa ya zo ya faɗa musu sun kafirce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa musu sun kafirce, saboda suna juya magana Allah min ba'di ma aqaluhu, bayan sun ji maganar Allah sun fahimce ta tsaf, sannan sai su juya mata ma'ana. Wa hum ya'lamuna, wannan halin da suke yi suna sane ba wai kuskure bane, da gangan suke juya magana Allah, da gangan ne suke kawo ainihin rudani da kuma tawili a cikin ainihin magana Allah. Idan ka dubi wannan ayar da kyau, ta yi kama da wata makamanciyar ta wadda tana daga cikin sabubban da yasa zukatansu suka ƙeƙashe. Allah yace fadima naqdihim mithaqahum, fadima naqdihim mithaqahum, saboda warware alkawari da suka yi. Allah madaukakin sarki ya alkawari da duk wani da Yahudi cewa Allah zai aiko annabi a ƙarshen duniya mai siffa kaza, mai siffa kaza, kun yarda za ku bi shi, kun amince da wannan alkawari? Suka ce sun amince. Da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai suka karyata shi, sun warware alkawarin Allah, sun warware alkawari da suka yi da annabawansu cewa in annabin ƙarshen zamani ya same su za su yarda da shi. To wannan warware alkawarin da suka yi, la'annahu, Allah yake sai muka tsine musu albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yanzu wannan Qur'ani ne yake magana yana cewa Allah ya tsine wa Yahudawa albarka. Yanzu wannan ba wata jarida bace ta ruwaito, ba a wani labari ne aka samu kunne ya girmukaka ba, alqur'ani ne yake cewa saboda irin wannan saba alkawari nasu, Allah yake sai muka tsine musu. Wa ja'alna qulubahum qasiya, muka sanya zukatansu suka zama busassu, yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi, sai suka koma suna sauya magana Allah daga inda take. Don haka wannan ɗabi'a tana daga cikin sakamakon tsinuwa da Allah madaukakin sarki ya musu, zukata suka bushe sannan suka koma suna sauya ainihin maganganun Allah madaukakin sarki. Wannan ɗabi'ar jama'a ta samu ainihin kiristoci sakamakon shigar muwagun Yahudawa irin su Paul ko Bulus cikin ainihin addinan annabawan Allah, daga cikin ainihin waɗanda suka zo bayan annabi Musa kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam. Mabiya annabi Isa mutanen kirki ne salihai hawariyawa, daga cikin su aka samu irin su Barnabas, daga cikin su aka samu irin su Matthew, daga cikin su aka samu irin su Marcus. Waɗannan mutanen kirki ne sahabban annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ana nan cikin tafiya sai ga shedani Bulus ko kuma Paul ya shigo cikin addinin Annabi Isa da cewar wai ya tuba a halin da yana fada ba addinin Annabi Isa ne yana kashe sahabban Annabi Isa da yazo yace ya tuba Barnabas a cikin mabiyan Annabi Isa kamar Abubakar da Siddiq ne a cikin mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babban sahabi kuma mutum ne mai laushin zuciya sai ce to tunda ka tuba ya muka iya Allah ya karbi tubanka tawa ta fita yau ashe makirci ne ya gama yin nawaje ya shigo kuma yayi na ciki amma mutane irin su Matthew da Marcus suka ce san bas yadda da Barnabas ba dan haka kullun ana bas yadda da ainihin Paul ba ko Bulus kullun ana tafiya ne a halin sune suna sa ido dangane da makircin da zai ana nan ranan kuwa sai je hado kai da sarki Constantine sarki Constantine shi ko ba ma guje ne wanda yake da aqida akan cewa komai Allah ne a lokacin shi ne sarkin kasar Turkiya ta yanzu Constantinia da ya hada da shi kwana biyu sai ya ce God spoke to me wai Allah ya magana da shi ta yaya wai sai ya ce wai ya ga image din Annabi Isa ne suna cikin tafiya da shi da Maryam Mary Magdalene wata daga cikin sahabbai ce ita ma ta Annabi Isa alaihi salam sai ya ce mata can't you see him ba ki gani shi sai ta ce who sai ya ce the Messiah Yesu almasihu ba ki gani shi sai ta ce ba ta ganin shi sai ya ce shi gashi yana ganin shi sai ya ga image wai sai ya ce ga Annabi Isa ya bayyana mishi kama a cikin kurwa haka kama a cikin wani wata irin halitta yana ce Mary Magdalene ke ba ta ganin shi ta ce ita ba ta gani ba ta gan shi ba sai ya ce to shi ko gashi ya gan shi bayan kwana biyu kawai sai gashi ya zo da sabon Bible ya zo da sabon littafi cewa Annabi Isa ne ya ba shi umarni shi ma ya rubuta to menene a cikin wannan Bible din sai aka ringa budewa sai aka ringa ganin wasu ayoyi waɗanda ba a san su ba sahabban Annabi Isa ba su san su a cikin wannan littafi ba sannan ayoyin suna dauke da munanan magana cewa Isa Allah ne cewa Maryamu Allah ce cewa kuma ainihin mala'ika Jibrilu Allah ne nan da nan sai su Matthew da Marcus suka cewa Barnabas kaga abin da muke tsoro abin da ya kawo mutumin nan kenan sai suka ce basu yadda ba kafin lokaci ya zo ya hadu kai da wancan babban sarki sai sarkin ya gayyato su gaba daya yace a'a ai tunda shi ma yanzu mabiyin addini ne dole za a saka shi into consideration shi ma za a saurare shi a ji shi ma me yazo da shi dan haka sarkin yace yayi hukunci akan kowa ya kawo tashi Bible din za a rufe da kwangiri wato za a samu wani kwano a rufe idan gari ya waye duk Bible din da aka samu a saman kwano ita ce gaskiya kunya da suka ce ita tunda abin fadin baki ne amma su sahabban Annabi Isa ba su sani ba haka aka zo gari ya waye kawai sai aka ga the gospel according to Paul Injila ta Bulus gata nan ita ce a sama sai Barnabas ya ce shi bai yarda da wannan abu ba wannan murdiya ce sai ya kwashe su Matthew sai suka kama hanya suka tafi can aka bi su daji aka kama su aka karkashe sai aka samu gawawwakin su kawai sai wannan shedani mai suna Bulus ya dawo ya hada kai da sarki Constantine sai suka yada aqida ta ainihin cewa Allah uku ne anan ne aka yi wani gagarumin taro wanda duk Kirista ya san shi da suna taron Nicea wannan taro an yi shi ne don a tabbatar da cewa Allah uku ne kuma ita ce aqida kadai aqidar da za a yarda da ita a cikin addinin Christianity wanda kuma duk bai yarda da wannan aqidar ba aka kama shi aka ainihin kashe shi to tun daga wannan lokaci ne addinin su ya lalace to da aka tarbiyance su akan wannan dabi'a ta canza littattafan Allah amma fa ina son ku gane dalilin ka wannan tarihin shi Bulus ba Yahudi ne su kuma Yahudawa kamar yadda kake ji a ɗabi'arsu sai su ne suna canza maganganun Allah suke jin daɗi dan haka sai suka tarbiyanci kiristoci akan wannan amma asali ba a san kirista da canza littafin Allah ba ba a san shi da yi wa Allah magudi ba amma yanzu da yake source na asalin littattafan da ke hannunsu ya kasance daga Yahudawa ne tarbiyar da suka samu daga Yahudawa ne to shikenan sai al'amari ya zama haka ainihin tafiyar su ita ma ta kasance sai aka waye gari yanzu su kansu kristoci canza littafin Allah suke ringa aje tambayoyi sai an tashi sai ku miƙo da su karshe dai sauyi ya kai sauyi canji ya kai canji yanzu duk duniya babu wata babul kwaya daya wanda za a ce ta kubuta daga wannan to in aka ce babul ya kamata ka gane ba fa ana nufin littafin kristoci ba kadai idan aka ce babul ana nufin tattaruwar littafan yahudawa da littafan kristoci da wasu littafai da ake dangantawa zuwa ga annabawa kamar su zabura da makamantansu to sannan zaka ga akan buga babul wani lokacin sai kaji an ce littafi mai tsarki da apocrypha apocrypha din nan abinda suke nufi da shi shine waɗansu littafai ne waɗanda wasu sahabban annabi Isa suka kawo aka kiyarda da su amma dai daga ƙarshe sai aka ce dan dai ya zama ana da tattaruwar littafan gaba daya a hada su wuri daya shi yasa su waɗannan da ake cewa apocrypha wato ana gani kamar littafai ne na ƴan tawaye to inda ka dauki Bible zaka samu akwai old da new testament indai ba an ware shi an buga shi akan cewa wannan new testament ne kadai ko kuma old testament ba to zaka same shi yana dauke da waɗannan irin rikita-rikita wanda samuwar wannan rikita-rikita tana tabbatar maka cewa ba daga wurin Allah bane domin Allah cewa ya afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira musulmi ba ku lura da qur'ani ne qur'ani ba daga wurin Allah yake ba to da an same shi shi ba yana da rikita-rikita da yawa kenan duk littafin da ya zama ba daga wurin Allah yake ba zaka same shi yana da rikita-rikita da yawa rikita-rikitar da yake hatta waɗanda ke da'awar masana ne ba za su iya baka ansa akai ba misali idan kirista ya bude maka babu ne yace maka ai a cikin littafi mai tsarki an ce Isa son of God sai ka ce mishi to ai bani Isra'ila ma gaba daya an kira su children of God an kira Jacob Yaqub ma a wani wuri an ce mishi shi ma son of God Solomon Sulaiman shi ma an kira shi son of God David shi ma an kira shi son of God so which one we do wanne ne dan Allah a ciki dan kusan kowa an kira shi haka amma da zaka kwantar da mishi da hankali ka dauko mishi dictionary na Bible domin akwai dictionary na Bible ka ce mishi ku yi nazarin sonship inda aka yi maganar me ake nufi da son zaka ga ya bayi zuwa ga sabanin abin da suke fassarawa to karshen tika-tika tikde jama'a yanzu ya kai matuka an samu wasu kristoci waɗanda suke ganin lokaci yayi na gaskiya su faɗa wa duniya gaskiyar menene Bible yake ciki shi yasa suka ga cewa bari a buga Bible maganganun Allah a rubuta su da jan biro a ware su duk saura da aka gani da bakin biro kuma to maganganun masu su ne wannan Bible gashi a hannuna gashi version ne na King James version wato edition ne bugu ne na King James version gashi nan giant print reference Bible sai suka sa word of Christ in red maganganun da annabi Isa ya faɗa daga Allah gasu su kadai ne kake gani da jan biro to sai ka ci wajen shafi 200 baka ga ko ɗaya da jan biro ba me ake nuna maka duka sauran kenan ba na Allah ba ne kaga gasu yanzu ka dubi nan shafuka biyu ne gaba ɗayan a cikin shafuka biyun nan yanzu ne aka samu sadara kwaya uku kawai da jan biyu ita ce suke nuna cewa ta Allah ce amma kaga duk nan da zaka ga bakin biyu bakar tawada to nan duk maganganun masu su ne ba na Allah ba ne amma in ka tafi to zaka fara gani eh gashi an fara ganin wasu wurare gashi nan ainihin a cikin St John daga ainihin wato sura ta 12 aya ta 23 an fara ganin inda aka fara ganin maganganun Allah sai kuma aka tsallake masu maganganun suka kara nasu sai kuma aka dawo aya ta 30 haka dai ake ta tafiya zaka gani tsalli gashi wannan Bible ne jama'a duk shagon da ake sai da Bible ka je ka tambaye su ka ce kana neman red letter edition Bible Bible din da ake rubuta maganganun Allah da jan biyo sauran da ba na Allah ba kuma a rubuta su da bakin biro a nemi masu su wannan yanzu ta kawo kristoci tika-tika tikne suka gaba yadda za su dole su ainihin buga shi a haka na daya na biyu ga wannan magashi shi ma haka suka yi mishi shi ma wani ainihin edition ne na King James version shi ma gashi duk da bakin biro ne sai inda ake samun maganganun Allah tsalli-tsalli shine za a samu din suna sanya ainihin jan biro kadan kadan za ka gani amma gashi za ka yi ta karatu yana da wahala kaga inda za ka ga ina ne yake da maganganun Allah din sai ka tafi da yawa ka yi nisa tukuna sannan ka gan ka zo gashi wajen Revelation aya ta ainihin 22 wanda ainihin aya ta 22 a cikin sura ta 22 a aya ta 22 sannan ne aka samu ainihin maganar Allah yace and behold I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his work aya ta 13 aka ce I am the alpha and the omega the beginning and the end the first and the last to wannan magana Allah ce to amma aya ta 14 fa to da bakin biro aka yi ta ita kuma ta masa ita ce ba ta Allah ka je duk wani kirista ka ce mishi ka san red letter edition bible in yace maka sai ka ce da sauranka duk inda ake sai da bible ka je ba abu ne yanzu sun daina koyewa don sun ce kai lokaci yayi a fada wa duniya gaskiya duk abin da zai faru ma ya faru kawai kowa ya san da aka dosa saboda an riga an shiga cikin 21st century ba sauran kuma lokaci ya wuce yanzu a ci gaba da mutane abubuwan da aka yi wasu abin nan Martin Luther a kama mutum saboda don da wannan bible da ka gani da ba wanda ya isa ya ganshi ya taba shi sai paparoma paparoma ne kawai da yake iya ganin bible sai abin da ya ga dama ya ɗibo ya raba wa fastocin duniya su yi wa'azi da shi ana nan sai aka samu wani Martin Luther sai ce shi ko sai ya zo ya fassaro shi ya zo ya fasa ya fada wa duniya lokacin paparoma daga kasar Germany yake sai ya yi fatawa gwamnatin kasar Germany ta daure mishi gindi cewa a je a kashe Martin Luther aka je aka same shi yana cikin aikin fassara da daddare aka daddaba mishi wuka aka yi kace-kace da jinin shi suna nan wannan hoton abubuwan sun dauka sun saka a internet kawai ka je ka buga akan google ko kuma wani search engine Martin Luther komai zaka gani daga cikin wadannan abubuwan da muke fadi to duk wannan koyo gaskiya suka ce kai lokaci yayi a fito da ita a fada sannan dubi wani abin dariya dubi wannan suka ce the holy bible an american translation yanzu wannan bible kuma shi kuma fassara america ce to me yasa to america su sai suka ce to su tun da yan demokradiya ce dan haka demokradiya sai ta shafi bible ba saboda yan mata ne suka zo suka yi protest suka zo da takaddu sanad da rap suka ce su ba su yarda ba kullum suna jin ana cewa Jesus the son of God ba su taba jin an ce daughter of God ba sai suka ce to an yi zalunci shi Allah kullum son yake da shi ba ba shi da daughter to aka zauna aka tattauna wannan matsala bayan an tattauna sai sanatoci suka ce to yan matan nan suna da gaskiya tun da nan America kasar yanci ce da demokradiya dole ne aka je aka kira pastoci da reverend fathers da bishops to ku zo ku zauna ku sanya za ku ku shigar da mata su ma su zama ƴaƴan Allah amma an ba haka ba sun ce za su dena zuwa coci kullum ana wa'azi ana cewa son of God ba a jin cewa daughter of God shi Allah bai da ƴaƴan mata pastoci suka ce to ai haka littafin yake aka ce a to ai nan America ce dole a samar da wani yanayi wanda zai daidaita kowa saboda demokradiya ce suka je suka hadu da malamai na literature na turanci aka je aka bincike sai aka ce to aje duk inda kalmar son take a cikin bible a cire ta a dawo da ita child of god saboda ita kalmar child tana iya daukan namiji tana iya daukan mace gashi yanzu wannan shi babu son a ciki sai dai child of god wannan ba american bible ne bible din demokradiya ke wannan yanzu shi ne zai zama littafin Allah jama'a don haka sauya littafin Allah jama'a sharri ne daga cikin sharrin yahudawa amma musulmi ba sa sauya littafin Allah musulmin duk da ya koma zai ainihin wato ɗauki wata ma'ana ya murɗe ta ta tashi daga gaskiyar yadda take ba tare da yana da wani dalili da yake make shi na karkatar da wannan ma'ana ba gaskiya rawa aiki irin na waɗannan yahudawa Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka Allah yake kwabar mu yake jan hankalin mu yake fadakar da mu afattatma'una an yu'minu lakum ya ku mu'minai yanzu nan kuna tsammani ne kuna sa rai ne wai yahudawa za su yi imani da ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah bayan wasu daga cikin su suna jin zancen Allah suna jin magana Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan su sauya wannan magana bayan sun ji ta sun fahimce ta wa hum ya'lamuna ahalin sun san cewa abinda suka sauya din ba shine daidai ba abinda suka cire shine daidai sun san wannan abin da suke ba daidai bane yaushe ne yanzu za ku ce musu Allah ya ce annabi ya ce su saurare ku su fahimce ku ba za su yarda da ku ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan wata dabi'a ce daga cikin dabi'un yahudawa da Allah madaukakin sarki ya tona asirin su akai sai kuma ya sake dauko wata dabi'a ta wasu yahudawa dan ka san su yahudawa iri iri ne kowa akwai irin makircin da shi yake rayuwa dan yayi amma dai a jumlance babu wani da yahudu da yake rayuwa ba tare da yi wa musulmi makirci ba amma kowa da irin makircin da yake yi wato suna yin abin da ake kira ne a cikin theory na economic abin nan division of labor za a raba aiki ne wanda ko ku je ku kawo musulmi rudani game da kungiyoyi wanda ku je ku kawo musulmi rudani game da qur'ani wanda ku je ku saka musulmi rudani game da hadin kai da yahudu da zai zauna haka ba lalle akwai wani assignment da za a yi assignment din shi to ya zauna yana yi domin samarwa da masu addinin gaskiya tashin tashina an fahimci wannan da kyau ko sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
الله مدعوكين سيكيتي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا yahudawa idan suka haɗu da mu'minai sai su munafince su sai su ce da su ai mu ma mun yi imani duk Allah muke bauta duk annabawa muke bi mu ma mun yi imani mu ma mu'minai ne wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan suka kebe isu isu wa junan su qalu sai ku ji suna kwabar junan su suna cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum kai wawa ne zaka je kana fada wa musulmi irin abubuwan da Allah ya maka budi akai wannan yana faruwa ne idan aka samu tattaruwar yahudawa da musulmi sun zauna suna tattaunawa to wani sai ku je na ta fadin wasu maganganun waɗanda za a iya daukar maganganun a kafa mai hujja da su a ce kai ka ce a cikin aya kaza sura kaza a cikin littafi mai tsarki kaza sai ya ce eh sai a ce to baka ganin kaza dinnan da kace kuma ya zama kaza kenan to idan aka tashi daga wannan muqabala suka koma isu isu suke zaune sai waɗannan manyan su suna ce da su atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum kuke fada wa musulmi ilimin da Allah ya bude muku abinda kuka sani bi hajjukum bihi inda rabbikum dan su kafa muku hujja da waɗannan abubuwa a wurin ubangijinku to wannan ko ya zama tin tattaunawa ce ta duniya ko kuma cewa in an je lahira musulmi za su tsaye musu da hujja akan cewa ai su da kansu sun fada mana kaza a cikin littafin su ya Allah wanda ka sanar da su ma'anar wannan dai kwaba ce wai masu hankalin su suke wa waɗanda suke gani wawaye akan cewa ku daina sakin bakinku kuna hira da musulmi kuna fada musu komai domin za su samu abubuwan da za su yi muku hujja da su har suke musu fada da cewa afala ta'qiluna ba ku da hankali ne za ku dinga fada wa musulmi komai kuma kun fahimci wannan da kyau to sai dai gaskiyar lamari yahudawa sun makara akan wannan domin samar da wannan littafi na bible da harsunan duniya ya bude ido da kuma dama ta bincike ga al'ummomi iri iri dudu bawan Allah dattijan arziki babban malamin musulunci Sheikh Ahmad Didat Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yanzu ka dubi irin hidimar da yayi ba fadaye da kristoci ba ba zangin su yake ba ba cin mutuncin su yake ba za a zo a zauna ne su hada mukabala a tattauna yadda in aka tattauna a cikin littafin su zai rinka dibowa yana kafa musu hujja da su to wai dama abin da suke tsoro shine kada musulmi su san wasu hujjoji waɗanda za su rinka tsayin musu da hujja cewa ai ba shi kai da kanka kace kaza a cikin littafin ka kai da kanka a wuri kaza kace kaza to in suka kebe shi ne sai su je musu fada karshen fada har su ne musu irin burga da cewa ba ku da hankali ne za ku je kuna faɗi musu komai da komai ba ku da hankali ne kai ba ka lura da kaza kaza ne idan kun tuna wani lokaci da na kawo muku jeren giyar wasu kasusuwa na wani malami daga Bauchi malam Yusuf Ibrahim Allah ya gafarta mishi a ciki zaka ji irin yadda yake tattaunawa da su da kuma irin yadda wani lokacin sukan fito karar su ga mishi cewa ai manyan su suna kwabar su dangane da ainihin in sun je tattaunawa da shi kar su faɗi kaza kar su faɗi kaza akwai wani babban Reverend Father yanzu yana nan anan samu cocin shi tana nan katafariyar coci a samu tun ina sana'ar dinki yau kusan shekara 24 ko da 6 ya taɓa zuwa wurin ya kawo mana dinki hira ta hada mu da shi ɗan tambayoyi ne kawai na gabatar mishi yayi wasu maganganu sai ne mishi hujja da waɗannan maganganu to sai ya samu rudani nan take sai ya ce to zai je su yi shiri ni kuma na ce na gode da wannan shiri kuma a shirye nake in sun zo za mu tattauna a shirye nake za su iya gayyata ta cocin su mu je mu tattauna kuma ina tabbatar musu ba wani tashin hankali to dai tafi sai je sai ya samu wasu manya waɗanda yake ganin sun kai darajar shi a cikin ilimi ya faɗa musu ga wani mutum ya bayyana amma mutumin nan ga irin yadda ya bada dama a tattauna sai suka rufe shi da fada suka yi ta mishi fada suka ce to sai ya azumi na kwana uku wannan azumin na kwana uku na istighfarin ne ma yaya ma har ya saurare ni ma rudani ya same shi zai zo ya ce a cikin abubuwan da mutumin nan yake faɗi akwai abin dubawa don haka yana bada shawara a zauna da mutumin nan a saurare shi ina tabbatar muku da cewa dinkin da ya kawo abokin zamana dinkin da bai zo ya karba ba kenan sai kai mishi aka yi abokin zamana ya haɗu da shi ba da jimawa ba a fizar ya ce mishi me yasa har yanzu malamin mu na jiran ka baka zo ba kalmar da ya gaya mai wai zai ce wannan mutum ya yi karatu a Saudiya ne sai ya ce a baka amsa min tambayar dare baka ba abin da nake ce maka me yasa baka zo ba shine lokacin ya juya waɗannan labaran ya gaya mishi yake ce mishi gaskiya saboda Allah bayan ya koma wasu abubuwa ya je tara wasu masana ya gabatar musu shine suka yi mishi fada dan daga cikin tattaunawar da muka yi a lokacin nan asalin magana ce ta ja magana ya gamu da dan talabijin ne dan karami haka sai ya ce yana son irin talabijin din nan sai na ce mishi in Allah ya so zaka samu sai ya ce ai na ka so shi sai na ce a Makka na so shi ya ce a to ya zai samu na ce dan abu biyu idan na riga ka zuwa to zan siyo maka idan kuma kai ka je da kanka baka siyo sai ce ya zan fara haka shi ba musulmi bane yaushe zai je maka nace a yau ne zai hana ka musuluntawa ne nace kaga baban ka musulmi ne wan ka musulmi ne me zai hana ka musulunta kai to sai hankalin shi ya tashi ni kuma garin yawace yawace na ne na taɓa zuwa garin su a can Anfa cikin jihar Kogi State rana ya taɓa kama ni jama'a sai aka ce bari a na isa gari da daddare za ka ce bari a kai ni gidan wani malami a kai ni wurin malami ne makarancin allo ashe wan shi ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi kuma ya gaji makarantar ne daga ubansu shi ne yake gaya min ya ce a samu ruwan zariya yana nan da wani ɗan uwa da ya rido zama kirista yanzu ma pasto ne gashi ya faɗa min sunan shi shi ne ni kuma na riƙe wannan bayani shi ne wani ɗago mishi to sai abin ya buga kanshi ya ce ai shi ba zai musulunta wani ce baka musulunta dan musulunci gadon gidanku ne to magana ta yi magana ina da babul kusa da ni na ɗauko na ce to ai gashi a wuri kaza to shi ba sai ya ce to ai kuma gashi wuri kaza to in yi min hujja ɗin sai ya ce to ai ka ga gashi kai ka dodo eh to ga kaza to shi ne da ya koma yake gaya musu suke mishi fada irin wannan ɗabi'ar tasu ɗabi'a ce wanda son zuciya ya haifar da ita jama'a in ba son zuciya ba me yasa ba ka yi min hujja ga alqur'ani ina musulmi in kyamaci wannan hujja me yasa wani babban malami zai min fada akan na fadi wata aya a cikin alqur'ani dan ni ko mu ba ma aiki da ita wani ya mana hujja da ita me yasa ba mu zargi to wannan da yana daga cikin san zuciyarsu wanda yau shekara 1400 ka qur'ani ana karanta mana yana fada mana kuma hayyo haka suke Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bata Allah madaukakin sarki ya ce awala wa alamuna
awala wa alamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun
Allah yace awala wa alamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin waɗannan malamai na Yahudawa ba su san cewa Allah yana sane da abin da suke sirrantawa da wanda suke bayyanawa ba mana yanzu sun je sun kebe almajiran su ne da jama'arsu a gida suna fadin musu cewa ku daina fada wa musulmi ayoyi kaza don za su muku hujja da su wannan magana ba suna ganin sun yi ta a sirrance ba ne to ga Allah ya saukar da ita a Qur'ani ciki daga saman bakwai shine da Allah ya gama tona musu asiri sai ya ce a yo ba su san cewa duk abin da suke a boye da wanda suke a bayyana Allah madaukakin sarki ya sani ba Allah madaukaki ya kiyaye sannan sai Allah ya ce wa minhum ummiyuna
wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniyya wa innahum illa
Allah yana bayyana mana sirrin da yasa malaman Yahudawa suke wasa da hankalin mutanen su da kuma sirrin da yasa suke sassauya littafin su kuma mutanen su ba sa galiba yanzu wani abin mamaki da za a hada taron kristoci da suke cikin ainihin wato coci guda ɗaya suna daukar karatu inda za ka tattara bible din da ke hannun su da wahala ka samu ya zama iri ɗaya ne amma yanzu duk musulmin da ke wurin nan da wanda zai saurare ni ta hanyar kasar ko makamantar maka Qur'anin nan da ake ja in ya dauko kowane irin Qur'ani haka zai gani ko an fahimta jama'a to amma su za ka ga mutane goma suna rike da Bible pastor yana karantawa amma su da kansu sai su ce eh ma'anar kawai suke bi amma kuma ma'anar ma tana canzawa domin irin yadda za a jeranta wasu jimlolin a cikin wancan bugun laka jeranta da wannan bugun kuma sai ka ga ma'anar ta saba amma sai ka ga cewa suna daukar karatun haka har suna girgiza suna rawa suna kada kafa suna haleluya ne ya ja sai Allah ya ce saboda jahilai suna dewa a cikin su Allah ya ce wa minhum ummiyuna saboda a cikin su akwai jahilai la ya'lamuna alkitaba ba su san littafi ba illa amaniya sai burace burace duk abin da aka ce mu sai ce amen amen sai ka ji ake can somebody say amen sai ka ji kowa ce amen hallelujah ina fata an gane me yasa saboda wa minhum ummiyuna a cikin su akwai tarin jahilai la ya'lamuna alkitaba waɗanda ainihin ba su san menene littafi ke cewa ba illa amaniya sai burace burace da malaman su suke gaya musu wa innahum illa yazunnuna ba komai suke ciki ba sai zato tunda dai abin da ake karantawa a littafi baka sani ba abin da malamin ka zai faɗa maka sai ka dauka gaskiya ne amma ba gaskiya bane sai zama zato ne kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan da Allah madaukakin sarki ya faɗi danyen aikin malaman Yahudawa sannan kuma Allah ya faɗi irin nakasar da take tattare da madiya daga cikin waɗanda suke followers to sai Allah madaukakin sarki sai ya faɗi matsayin duk wani malami da yake wa Allah ƙarya ba Yahudi ne ko Kirista musulmi ne shi kowane iri ma ba mar kai malami ne za ka yi wa Allah ƙarya saurari ka ji abin da Allah ya ce Allah ya ce fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim
fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
الله Allah madaukakin sarki yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsananin azaba ko gamalan azaba ko bane ya tabbata ga wadanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillah sai kuma su dawo suna cewa wannan littafi daga Allah ne yashtaru bihi samanan qalila dan su samu dan kudi dan kadan Allah yace fa'ilun lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata gare su saboda abubuwan ƙarya da hannayensu suke rubutawa wa wailun lahum mimma yaksubuna wata sabuwar azabar kuma ta sake tabbata gare su dangane da kudi da suke tarawa da kuma dukiyoyi da suke tarawa daga irin wannan danyen aiki wannan aya ta zo da gargadi mai zafi don ta fara da kalmar wailun ita wailun tana daukar ma'anoni da dama kamar yadda kaji na fassara na farko dai ana fassara wailun da al'azabul alim radadin azaba tsananin azaba shi yasa sai kaji wani bahaushe ya ce bane ko wani ka bane ko ka shiga uku ko ka kadi duk waɗannan kalmomi ne da ke tabbatar da cewa babu sassauci ko misali zarrace wasu malamai kuma sun ce wailun din nan wani rani ne a cikin wutar jahannama wanda ita kanta wutar jahannama kullum tana roƙon Allah ya tsare ta daga sharrin da ke cikin wannan rami a cikin ta kuma yake to kenan Allah yana cewa fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim malaman da suke rubuta littafai da hannunsu za su shiga irin wancan rami wanda wutar jahannama ma tsoron shi take idan suka rubuta waɗannan littafai thumma yaquluna hadha min indillah sai kuma su dawo suna cewa waɗannan littafai daga Allah ne liyashtaru bihi samanan qalila dan su ainihin wato sayar da waɗannan littafai da ɗan kuɗi kaɗan tare da cewa kuɗaɗen da suke samu a hannun mutane ba kuɗaɗe ne ɗan kaɗan ba amma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ɗan kaɗan ne saboda in an gwada su da asarar da suka yi kai wa Allah ƙarya kasiru ta jahannama to duk adadin kuɗin da ka samu in an dubi bala'in da zai biyo baya to za a ce kuɗin ɗan kaɗan ne dan haka kullum sai kaga Allah yana kankantar da kuɗin samanan qalila sai Allah ya sake cewa fawailul lahum mimma katabat aydihim kai azaba ta tabbata ga mutanen nan saboda abubuwan da hannayen suke rubutawa wailul lahum mimma yaksubuna azaba ta tabbata gare su saboda irin ainihin dukiya da suke tarawa daga ainihin wannan mugun aiki wannan ainihin wato ara ta zo ne a cikin littafin alqur'ani kamar yadda muka ji an karanta tana ba mu labari ne dangane da munanan halaye na malaman yahudawa to me kake tunani dangane da malaman musulmi in suka aikata haka dan haka al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki gafarta mishi yake cewa wannan aya ba malaman yahudawa ba kadai hatta malaman musulmi da ke rubuta wasu littafai na tsafi da wasu littafai na surkulle da littafai waɗanda ke ɗauke da maganganu na ƙarya da maganganu waɗanda suke haddasar da fitintinu a cikin al'umma malam ya ce waɗannan malamai su ma sun shiga cikin wannan azaba ta Allah da Allah madaukakin sarki ya alƙawarinta da duk waɗanda suke aikata haka ibn kasirin ko bar ku ji abin da ya ce cewa ha'ula isunfun akhar min al-yahud wannan kuma wasu irin yahudawa ne daban wa hum du'atu ila dalala su ko aikin su shine kokarin kiran mutane zuwa ga bata buzuru wal kadhib ala Allah ta hanyar yi wa Allah ƙarya da kuma kirkirar maganar da basu ji ba su gani ba sai su ce Allah ne ya faɗi sakamakon irin wannan aka samu tsirayu daga cikin ainihin malaman kiristoci a yau sai gari ya waye sai kai sai ka jarabar fara ya ce God spoke to me yesterday jiya Allah ya magana da ni daren jiya ba ku ji ba a kasar Kenya wasu shekaru aka samu wani shedanin Reverend Father ya ce wai Allah ya magana da shi a daren jiya wai gaba ɗayan mutanen cocin kowa ya sha guba ya mutu ya tafi lahira amma sai ya ce to amma kowa ya je tattaro kuɗin da yake da su ya tara a matsayin sadaka sai da aka gama tara kuɗin tukuna sannan sai ya buɗe bokiti guda wanda yake ɗauke da poison sai ce to jiya Allah ya mai wahayi cewa duk wanda yake so ya tsira to yazo ya sha guban nan dan ya marma zai tafi Allah ya tattala mishi tsira suka yi ta diba suna sha kaga wanda yake tabbatar maka da wa minhu so ta faru cikin al'umma annabi Muhammad saboda ba jahilai bane sai suka yi tawaye annabi ya taba tura wasu jihadi sai ya nada musu jagora jagoran nan ana nan ran nan sai kunna wuta da wuta ta ci gaban gaban haka sai yake ku shiga sai mun yi hankali daga cikin su da ilimi sai yake jama'a ku saurara ta nake mun bi annabi ne saboda muna gudun wuta suka ce yace to ni dai ba zan shiga ba dan ni da ma wuta ce nake gudu shi yasa nabi to kuma in shiga yace wallahi ba zan shiga ba su ma sai suka ce ba za su shiga ba da aka dawo gida aka zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace abin da ya aikata kenan suka ce eh yace wallahi Allah ya so ku ba kun shiga wutan ne yace ba za ku fita ba har kiyama ta tashi har abada wannan shi yake nuna maka musulmi mutane ne masu ilimi masu aunawa musulmi ba mutane ne kawai waɗanda yake da ka suke biyayya ba don haka duk wani musulmi in zai biyayya ga malamin shi ko shugaban shi ko shehi shi yayi wannan biyayya a bisa wata hujja da ya gani ba kawai a ce malam ya ce shehi ya ce ai an ce ka zauna a hannun malaminka kamar yadda gawa take a hannun mai matawanka wannan duk ba musulunci bane jama'a duk magana da malami ya faɗa maka ka auna ta ka gani tukuna domin a matsayinka na musulmi bai kamata ka zama baƙin jahili ba wanda Bahaushe yake kira kafji ya zama kai baka da sanin komai yadda duk aka juya ka haka zaka kada ka tafi domin a cikin malaman musulmi akwai waɗanda suke da ire-iren waɗannan ɗabi'u wanda yake kawai in ya ganka ya raina hankalinka sai ya faɗa maka ƙarya kuma sai ya ce daga Allah ne ko an fahimta jama'a malaman tun buddhist sun shiga wannan hanyar ƴan duba sun shiga wannan hanyar waɗanda ake cewa mai gobe da nisa da waɗanda ake cewa mai wasu duk waɗannan sun shigo irin wannan hanyar duk waɗannan maƙaryata ne ga Allah waɗanda kuma suke ƙarya suna danganta ainihin ƙarya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mala yake cewa wa akli amwalin nas bil batil suna yin waɗannan ƙarirai ne don su tara dukiyar mutane su ci da barna da ƙarya babu gaira babu sabab wa rawal bukhari an ibn abbas annahu qala wa tarana ibn abbas yace ya ma'ashara muslimina ya ku musulmi kaifa tasaluna ahlul kitabi an shay'in dan me kuke tambayar kristoci da yahudawa su gaya muku wani abu game da addini وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث أخبار الله تقرؤونه معظما لم يشب يتي دا متافي دا الله يسوكر مكو شيني صابا لتافي شيني تنعي شيني كتاو كدا ما بارينا قسكيا وأن دا دا مدنين سبا سبور قاتيبا وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه yaushe za ku yadda da malaman kristoci yaushe za ku yadda da malaman yahudawa bayan Allah maɗaukakin sarki a cikin qur'ani ya gaya muku cewa sun sauya littafin kuma sun rikita shi wa katabu bi aydihim alkitab kuma suna rubuta littafi da hannunsu wa qalu sai su ce huwa min indillahi daga wurin Allah ne yashtaru bihi samanan qalila don su samu ɗan kuɗi kaɗan sai ainihin ibn abbas yace afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi am musa'alatihi ilimin da kuke da shi wanda kuka samu daga Allah bai isa ya hana ku ku daina tambayar kristoci da yahudawa ba ina tabbatar muku wannan maganar kana ganin wai kamar magana ce ta da har yau akwai musulmin da in al'amari ya same su sai ya ce aje a kai shurin pastor ko a kai shurin reverend for deliberation for salvation haka za ta ji sai ce I was delivered in a church sai ni a coci ne aka warkar min da matsalata a coci ne aka yi min fatawa duk waɗannan abubuwan jama'a sun faru ne sakamakon jahilci da musulmi zai zauna da shi malam ya ce wala wallah ibnu abbas ya ce ku saurara na rantse da Allah ma ra'ayna minhum ahadan qad sa'alakum anil ladhi unzila ilaykum yace tunda muke da mu taba ganin kirista ko da yahudi ya zo yana tambayar ku game da abin da aka saukar muku ba kirista ba zai zo ne maka tambaya dangane da abin da aka saukar maka a littafin ka yana son kai mishi fatawa wanda zai ji gyara addinin shi ko kuma ainihin rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan wannan jama'a sai wata dambarwa wadda ainihin ta faru a Madina tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Yahudawa wadda ta ƙara bayyana cewa maƙaryatan mutane ne. Wannan dambarwa ta samu ne a lokacin da Yahudawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu tambaya, ya tattaro su ya ce tsakanin ku da Allah in yi muku tambaya mana dan Allah a ranar lahira suwaye ƴan wuta. Sai suka ce to tunda dai ka ce tsakani da Allah to mu za mu fara shiga sannan sai a cire mu sai kuma a saka ku. Wannan yace ƙarya kuke, ba haka littafin ku yace ba. To shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yace wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Na'am.
Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
وقالوا يهودا واسكتي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وتابا واتتقام بس إن وسكوانكي إنكرا. An tambaye su fassarar kwanakin su ma sai suka ce gwargwadon kwanakin da iyayensu ne suka yi bautar dan maraki, don haka suka ce kwana bakwai ne. Annabi Musa ya tafi ya karɓo saƙo a wurin Allah, sai aka samu wani shaitani mai suna As-Samir ya karɓe gwalagwalansu ya zo narka sai ya ƙera musu dan maraki, sai ya yi dan maraki inji a cikin shi, sai ya mishi bottom yana taɓa shi yana kuka kamar dan maraki, sai ya ce haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasiya. To sun bauta wannan dan maraki gwargwadon kwanakin da Annabi Musa ba ya nan. To da aka ce musu za ku shiga wuta ku Yahudawa, sai suka ce eh za su shiga iyakar kwanakin da Allah madaukakin sarki wa ainihin wato sanya kakanninsu suka bautar dan maraki. To annan ina son ka gane wannan ita ce asalin aqida da kiristoci suke da ita. Duk kirista sai ya ce Annabi Isa ya zo duniya ne dan ya ainihin kubutar ko ya cece ƴaƴan Annabi Adamu daga zunubi da tsinuwa. In ka ce mishi wannan zunubi sai ya ce zunubin da Adamu ya yi wa Allah. Suka ce to kaddara Adamu ya yi zunubin a kaddara mu ƴaƴan shi ai bane ba. Sai ce a'a ai tunda dai Adamu ya yi to ya shafi dukkanin ƴaƴan shi. Kaga wannan ya saba ma hankali, wannan ya saba ma littafin Annabawa wala tazir waziratun wizra ukhra, bai kamaci wani ya dauki laifin wani ba. Amma duk Kirista ya aqidanta cewa Annabi Isa zai dawo a ƙarshen duniya ko kuma ya zo ne don ya ceci mutane daga zunuban da ubansu Adamu ya yi. Wannan mummunan kuskure ne. Yahudawa sun yarda cewa duk da Yahudu za a azabtar da shi. In ka ce musu me yasa sai ce saboda iyayensu sun taɓa bautar ƴan maraki, sai ce to ai ku ba ku ba, sai ce a tunda iyayensu sun yi ai laifin ya shafe su. Shine anan suke cewa eh wuta ba za ta taɓa su ba sai ƴan kwanaki kididdigaggu. Sai Allah ya ce qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan, ka tambaye su ka ce da su da kuka ce wuta ba za ta taɓa ku ba sai ƴan kwanaki, alƙawari ne kuka yi da Allah? Alƙawari ne kuka yi da Allah tabbatacce cewa ku yi kafirci da Annabi Muhammad, ku kafirci wa Annabi Muhammad, sannan kuma ku ce in kun shiga wuta kawai ƴan kwanaki za ku yi? To idan alƙawari ne kuka yi da Allah falan yukhlifa Allahu ahdahu, Allah baya saba alƙawarin shi. In dai har alƙawarin ya tabbata to gaskiya ne Allah baya saba alƙawari. Am taquluna ala Allahi ma la taf'aluna, ma'ana am anan shine ma la ta'lamuna, ma'ana am anan shine bal ai bal taquluna ala Allahi, a ko dai ba alƙawari kuka da Allah ba, ƙarya ce kuke faɗi kuna dangantawa Allah. Ma la ta'lamuna, wanda yake kuma ba ku da ilimi a kanta, sai dai kawai kun gaje ta a wurin iyayenku da kakanninku, kun ji ta malamanku suna wa'azi suna faɗi. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? A ƙarƙashin wannan jama'a za ka ga cewa akwai haɗari dangane da ire-iren waɗannan aƙidojin waɗanda kiristoci suke wadawa. domin asalin waɗannan aƙidojin ga su daga malaman Yahudawa ne. Zamani zamani suka zo suka shiga cikin Kiristoci, asalin suna yada su ko ina a gidajen radio da kafofin internet cewa ai Annabi Isa ya zo ne a matsayin shi na mai ceto dan ya ceci ƴaƴan Adamu, ya wanke su daga zunuban da Adamu ya aikata musu na saban Allah da yake a farkon zamani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To gaskiyar namari babu wani alƙawari da suka yi, dan haka a ƙarshen aya Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su. Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar dan Mardawi ya rawaito da sahabi Abu Huraira. Abu Huraira yace lamma futihat Khaybar uhdiyat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shatun fiha summun. Lokacin da aka ce Khaybar bawaki, Khaybar gari ne na Yahudawa, wanda asali shine tarihin da muka fara karanta yau da safe, kuma zamu je mu karasa insha Allah zuwa gobe. Lokaci suka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashe su daga ainihin wato cikin Madina. To da aka kada su sai wasu suka zauna a Khaybar. To Khaybar din gari ne kamar kace yanzu daga nan Zaria zuwa ainihin Tashayyali. Misali ne nake muku don ka fahimta, ko daga nan Zaria zuwa kana Farakwai, to haka Khaybar take da Madina. To lokacin da aka je aka yake su shekara ta bakwai bayan hijira, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna, sai wasu Yahudawa suka kawo mishi naman akuya. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, sai manzo Allah yace ijma'u liman kana min al-yahudi hazina, yace duk wani da Yahudi da yake kusa a tattaro shi. Aka je aka ce ku zo gaba daya, Annabi sallallahu alaihi wa sallama da neman ku. Fa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace da su, man abuku, ko yayan waye, waye ubanku, waye mahaifinku? Kalu sai suka ce fulana, wane ne? Kalu sai Annabi yace kafartum, ƙarya kuke yi, ƙarya kuke yi. Kaji ubansu aka tambaye su, amma sai suka faɗi wani daban, kuma su sun san ƙarya suke ba. Sai Annabi yace ƙarya kuke, bal abuku fulana, wane ne ubanku? Kalu sai suka ce sabaqta wa barirta, ta faɗi gaskiya kuma daidai kai. Amma kun ji nan take sun yi ƙarya. Waɗannan dinnan da aka tattara aka yi musu wannan tambayar, fa hadda malamai a cikin su. Wannan ana son a nuna maka irin quality na malan, na malanta su. Kaji irin nagartar malanta duk a ƙarya ta ƙawi. Sun qala lahu, sai Annabi yace da su, hal antum sabiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu, idan ne muku wata tambaya za ku faɗa min gaskiya? Kalu na'am ya Abul Qasim, sai suka ce wani faɗi gaskiya. Domin wa in kadhabnaka arafta kadhibana kama araftahu fi abina, in ma mun yi maka ƙarya za ka gano ƙarya muke, tunda yanzu ka ƙaryata mu da muka yi maka ƙarya game da ubanmu. Fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace da su, man ahlun nar, naka je lahira, suwaye yan wuta? Faƙalu sai suka ce naqumu fiha yasiran, za mu shiga cikin ta dan kadan amma ba za mu dade ba. Thumma takhlufuna fiha, sannan sai a fitar da mu, ko kuma sai ku shiga, in kuka shiga sai ku yi zaman ku a ciki. Faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasau, sai manzo Allah yake kun shiru kaskantattu, wallahi la nukhlifukum fiha abadan, har abada ba za a fitar da ku ba, balle mu shiga a ce mu zauna. Thumma qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzo Allah yace da su, hal antum sabiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu, idan ne muku wata tambaya za ku faɗa min gaskiya? Qalu na'am ya Abul Qasim, sai suka ce tabbas za mu faɗa maka gaskiya, ba za mu maka ƙarya ba, dan gashi nan mun yi ƙarya ka gano ba fa'ida. Fa qala, sai manzo Allah yace, hal ja'altum fi hadhihi sha summan, kun sanya guba a cikin wannan naman akuya? Fa qalu na'am, sai suka ce eh. Fa qala, sai yace fa ma hamalakum ala zalika, me yasa kuka yi haka? Fa qalu, sai suka ce aradna in kunta kadiban an nastariha minka, mun so ne mu gane in makaryaci ne kai irin mu, to shikenan mu hutar da kanmu, ka daina wahalar da mu, ka daina tona asirin mu, mu saka maka guba ka cika mutu. Wa in kunta nabiyyan, in kuwa kai annabi ne, lam yadurraka, mun san cewa wannan makircin da muka yi ba zai cutar da kai ba. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Nasa'i bin Hawzi, kun ji wannan hadisi, Bukhari ya rawaito shi, Ahmad ya rawaito shi, da Nasa'i. Me hadisi yake nuna mana? Yahudawa maƙaryata ne, Yahudawa makirai ne, Yahudawa kullum abin da suke so su ga cewa ya za su su halaka ya za su su kisa kai ko kun fahimta jama'a tsakani da Allah idan Yahudawa suna da gaskiya a cikin abubuwan da suke faɗi me ya kai da su kashe Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya kai su wa Annabi ƙarya me ya kai su makirci to ka sani da cewa Allah dai yana cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u na daga cikin makircin su akwai yaki to ba za su bushe ba kullun za su yake ku da gargadan yadda za su iya wai abin da suke so ku bar addini wannan makirci ne za su ta muku kulle kulle za su shiga za su fita yanzu ku duba jama'a duniya tana zaune haka siddin yahudawan kasar Denmark su kai hoton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai ga Annabi Muhammad nan akan jaki suka yi hoton wasu tsofaffi gama baitattun mata ga su nan kwatsam sun kewaye shi wai shi gaba ɗaya rayuwar shi da ya zo kawai alƙibla shi ita ce ya tara mata don haka shi da matan sun tsufa ga shi nan sun galabaita sun saka wannan hoto a kan website na internet musulmi sun yi tawaye kamar yau shekara 4 zuwa 5 kuma hankali ya tashi sai suka janye daga baya sai suka zo suka ce an sa din har yanzu wannan hoton yana nan to wannan irin makirci me ya kai mutumin da yake addini ya zagi addinin wani in gaskiya yake me ya kai wanda yake addini yayi kato ya baci Annabi wani in shi ne gaskiya ne shi yasa musulmi ku gane zagi ba shi ne addini ba sharri ba shi ne addini ba kasafi ba shi ne addini ba makirci ba shi ne addini ba idan da gaske addini kake bi ka fito ka bayyana wa mutane littafin da Allah ya aiko maka ka faɗa wa mutane saƙo amma duk lokacin da ka koma kana makirci wato shi musulmi baya kallon wani a matsayin barazana gare shi balle mai makirci wani ne yake kallon musulmi barazana ce gare shi don haka yake ganin kullum sai ya yi makirci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba su ansa da cewa bana man kasaba sayyi'atan na'am
bana man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atun fa ula'ika ashabu
maɗaukakin sarki ya ainihin wato tabbatar da ƙayyar Yahudawa na cewar za su shiga wuta ne za su yi ɗan kwanaki sannan wai sai musulmi su shiga wuta sai su dawwama dindindin Allah ya ce bala ba haka abin yake ba man kasaba sayyi'atan wanda duk ya mugun aiki anan abin da yake nufi da mugun aiki shine shirka wannan ita ce fassara wadda malamai suka yi mata kuma wannan ita ce fassarar da ƙarshen ayar yake goyon baya domin shirka ce kawai za ka yi ta ka mutu kana yin ta ko kafirci ka je lahira Allah ya dawwamar da kai a cikin wuta don haka Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan ba haka abin yake ba kamar yadda suka faɗi gaskiyar lamari shine wanda duk ya aikata mugun aiki yayi shirka yayi kafirci wa ahatat bihi khati'atuhu sannan zunuban shi suka kewaye shi malamai suka ce abinda ake nufi da kewayewar zunubi shine ka tuba da wani zunubi ka mutu da wani zunubi baka tuba ba ka mutu kana shan giya baka tuba ba sai a ce to zunubin ka ya kewaye ka ka mutu kana zina baka tuba ba sai a ce to shikenan zunubin ka ya kewaye ka ka mutu kana kisan kai ko kana wani ta'addanci baka tuba ba to wannan su ne irin zunuban da in dan adam ya shiga wuta to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una musamman a ce kuma abin ya taho tare da kafirci dan haka Allah ya hada abubuwan guda biyu bala man kasaba sayyi'atan wanda duk ya aikata mummunan aiki shine kafirci ko shirka wa ahatat bihi khati'atuhu sannan zunuban shi suka kewaye shi suka mayyace shi fa ula'ika ashabun nari irin waɗannan mutane su ne ƴan wuta hum fiha khaliduna kuma sune in sun shiga wuta za su dawwama amma musulmi in ya shiga wuta ba zai dawwama ba ma da mar musulmi ne bai taba yin shirka ba har ya mutu sai dai ya mutu yana da wani laifi to ko ba ya shiga wuta ba zai dawwama ba amma wanda duk ya mutu da shirka ko da musulmi ne yayin shirka to ya kafirce to idan ya mutu a haka in ya shiga wuta ba zai fita ba dan haka kun ji a wurin Allah madaukakin sarki al'amarin ba wai kamar yadda su suke dauka ne kungiyanci bane abinda Allah yake cewa duk wanda ya shirka ya mutu yana shirka to wannan shine in ya shiga wuta ba zai fita ba dan haka ko kai musulmi ne ko da yahudi ko kirista ko wanda kabila ne ko wace kungiya kake ko wace dariƙa kake ko wace mazhaba kake ma ba mar kai shirka kuma kanta kana shirka to wannan ne kadai zai kai ka dawwama ainihin a cikin wuta kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani wuri yake cewa laysa bi amaniyikum wala amaniy ahli kitab al'amarin ya ku musulmi ba wanda kuke fadi bane ba kuma yadda kristoci suke fadi da yahudawa bane kar ka dauka cewa ai da zaran ka ce kai musulmi ne kawai sai aljanna kar ya dauka cewa da zaran ya ce shi kristo ne ai sai aljanna kar ya dauka cewa da zaran ya ce shi da yahudi ne sai aljanna Allah ya ce abin ba suna bane ba buri bane aiki ne Allah ya ce man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mugun abu yujza bihi za a yi mishi mummunan sakamako da aikin da ya aikata wala yajidu lahu min dunillahi ainihi waliyan wala nasira ka aikata mugun aiki ka aikata shirka kana musulmi Allah ya ce war kai musulmi ne ba za ta tsira na maka komai ba Allah madaukakin sarki ya ce babu wani masoyi babu wani wani babu wani mai taimako da zai yi agaza maka dan haka jama'ar musulmi addinin mu bai daure mana gindin saboda mu musulmi ne mu je mu kafirci ba ko mu je mu shirka ko mu je mu wani laifi da nufin cewa wa aini musulmi ne ya ku ahli sunna da kuke cewa ku ne ahli sunna ya ku yan izala da kuke cewa ku ne yan izala ya ku masu cewa ku ne salafiyya ya ku masu cewa ku ne tijjanawa ko yan dariqa wallahi tallahi karka ya dar kanka ba suna bane a wurin Allah me kake aikatawa da haka Allah yake kallonka duk ka gama fadin suna ka kafa tutoci kai bi hayaniyar da zaka yi idan kai mugun aiki Allah zai murkusa ka a wuta idan baka sa wa kanka wani suna ba kai kyakkyawan aiki kana da imani kamar yadda baka zo ka ji Allah zai fadi haka al'amarin yake sai Allah ya baka aljanna dan haka ku daina ruduwa da suna bayan zo sai ka ji an ce wane ai ahli sunna ne ai masallacin mu daya wane ai ahli ne shi ma dan tijjaniya ne wurin wazifar mu daya a wane ai dan ahli baiti ne shi ma dan shi'a ne wallahi duk kuna yaudarar kanku ne Allah yake laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab abin ba irin maganganun da kuke fadi bane ba irin yadda kristoci da yahudawa suke fadi bane ka'ida a wurin Allah ita ce wanda duk ya aikata mugun abu Allah zai mishi mummunan sakamako haka kuma wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wanda duk ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace wa huwa mu'minun amma da sharadi sai in yana da imani Allah baya mantawa da wannan sharadin duk nagartakka duk kirkinka duk son zaman lafiyarka duk kyautatawarka matukar ka mutu baka yi imani Allah ɗaya bane wuta Allah zai murkusa ka baka da wani alheri a wurin Allah in kai ba mu'mini bane dan haka ka'idar ita ce namiji ne kai ko mace ce ke ka aikata aiki na gari amma ka zan kana da imani to sai Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna naqira irin waɗannan su ne za su shiga aljanna ba za a rage musu ko da ɓallan dabino ba abinda ake nufi da ɓallan dabino shine irin hancin dabino din nan ɓallan dabino sai a ɗaye hancin shi to a ranar lahira in ka je da ayyuka ko kamar wannan Allah ba zai zalunce ka ba in ba haka ba rigar dabino in ka cire dabino sai ka ga wata leda leda to a ranar alkiyama in ka je da ibada da ayyuka na gari ko kamar wannan Allah ba zai cuce ka ba domin tashin farko a kiyama sai Allah ya kira ni ya ce la zulmal yawma inna allaha sari'ul hisab babu zalunci a yau kuma ba a gaggawar hisabi. Duk wanda aka zalunce shi yaje lahira da Allah ya isa yana nufin Allah zai kwato mai, Allah zai kwato mishi a ranar, Allah ba zai manta ba, babu zalunci. Sannan ba za a rinka daga ƙara ba har yadda magana za ta lalace. A ranar da gari ya waye kafin ranar lahira ta faɗi, wannan kowa zai san matsayin shi, don haka Allah ya sanya wannan yini mai tsawo ne. An gane jama'a? Don haka kowa ya shirya ya aiki na gari. Amma sun yaudare ka, sun ce maka kai ne sadatul awliya'i, kai ne shugaban kungiya, kai ne sahibul karamatul bahira, kai ka koma ka dubi me kake aikatawa. An zo an yi biki an nada ka kai ne baban addini, an nada ki ke ce iya addini, wallahi tallahi duk yaudara ne, dubi me kake aikatawa. Don yanzu ya kai ahli sunna su ma an fara samun wai baban sunna, maman sunna, iya sunna, wallahi tallahi duk yaudara ne, ba a yi wa Allah haka. Ka dubi me kake aikatawa, in mugun abu ne ka dena, ka koma kana kyakkyawan aiki, sannan ka gyara ainihin imaninka. Allah madaukakin sarki ya taimaka a ƙarƙashin haka. Imamu Ahmad ya rawaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum muhqaratuz zunubi, ina gargadin ku ku daina rena zunubi. Zunubi komai kankanta shi, gulma, tsugumi, fata, kisan kai, zina, luwaɗi, cin dukiyar mutane, ya fice da sauran ƙawaye, wallahi kar ku sake ku rena su. Annabi yace kar ku rena su. Sai yace fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu, waɗannan zunubai sukan tarawa mutum har su hallaka shi. Kana nan wani ya zo wucewa ka uzin dan shi, kana nuna da baki ku dube shi, ku dube shi, ba kauye bai iya sa hula ba, kana ganin cewa ba komai, sai a rubuta. Ana nan sai kai gulma, ana nan sai kaga a yo dukewa na eh dan ka ci yo ai shi ma zuwa wani sato a wurin gwamnati, ka ji zunubi biyu. Na farko ka yarda sato wayi, kana da hujja sato wayi, baka da hujja. Na biyu kuma kai ma ka yarda ka ci dukiyar sata. Ko kun fahimci haka? Dan haka za ka ga talakawa ga su ne sun shanya doya, sun shanya acca, suna sayarwa a hanya Abuja. Da ka zo ka yi parking sai su yawa ga barawan gwamnati nan. Na doya 1800 ce, sai a ce maka ranka da 7,700. Sai ka ce haba doyar da Allah, kai da Allah ke hada kashi 4, 5,500 zan baki. A to ranka da dai to shikenan dai. Doyar 1,500 tana cewa 1,800 in talakawa suka zo, wai yanzu laifin shi ne tunda ka fito daga Abuja, to satowa kai. Don haka an mayar maka da doyar ta zama 5,000. Amma ta yarda satowa kai, wai ita ma ta ci rabanta ne. Sai ta ce to ai ita kaɗan ma ta ci. Ina kake da tabbacin satowa kai? Don haka talakawa ƴan uwana, ina ji muku tsoron idan ya tabbata wasu suna sata, to ko kuma zagin masu sata ya kai ku aljanna, ya kai ku wuta. Domin an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da ghiba, mecece gulma? Ko Annabi ya yi tambaya game da gulma, sai ce ai gulma ita ce ka ambaci laifin da ya tabbata dan uwanka ya yi. Ya tabbata rana ya sha giya, sai ka je kana ba da labari, kana kana zuwa sai in ce la ilaha illallah, duniya ta zo ƙarshe. Da haka zai fara bada labari, na fiya ya ce kai abin duniya, wani wani yanzu ga shi can yana tambayo ya sha giya, ya tabbata ya sha ka gan shi, to kai kuma sunanka na gulbaci. Sai sahabbai suka ce manzon Allah, to ai yayi ne, to inda ya zafa sai manzon Allah ya ce dan kuma kai mai kazafi. Don haka abin da ya tabbata mugun abu wane ya aikata, in ka je ka faɗi wayi shi ne kawo gulmar shi. Tayewa wani ya ce to wa ba a yi, yadda ba shi ne ba ruwanka da shi kawai, ka kau da kanka, ka bi da kanka, ka je ka saurari geren je kasusuwan da na yi wa take na sanya musu gulma. Za ka iya gane mecece gulma, kuma za ka gane mafi yankin mutane rayuwarsu gulma suke yanzu. Ba shi azumi ne a bakinmu. Annabi yana cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatar rashin cinka da rashin canka, matuƙar ba ka daina tsaye gulma, ba ka daina gulma. Kana gulma kana azumi, Allah baya son azuminka. Shi yasa an samu cikin malamai zahirawa waɗanda suka ce gulma na daga cikin mufattarat, in kai gulma in to azuminka ya kare sai ka rama. Allah marahukin san ke kiyaye dan haka jama'a ku dena rena zunubi ko dan yaya ne
kariya ce wata mata annabi ya ga tayi wa yaro haka zo zo ka ansa
da yaje sai ta mika mishi sai manzo Allah ya ce Allah ya soki tace kamar yaya sai ya ce cha nake kina so ki kama shi ne kika mishi irin wannan sai ya ce manzo Allah har wannan yar kariya ma yar karama da ake dan akama yaro sai manzo Allah ya ce eh ana rubuta ta kariya a wurin Allah
Allah
ta ce yake iyyakum wal kadhib ku daina kariya
iyyakum wal kadhib ku daina kariya karshe ce wala yazamur rajulu yakzibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kazzaba
mutum ne ta kariya yana ta kariya kullun kariya yake Allah Allah sai ya ba da labarin kariya sai ya yi kariya ana nan sai a rubuta shi makaryaci a wurin Allah dan haka gaskiyar labari karka taba daukan cewa a cikin zunubi akwai wani zunubi dan karami amma karka yaudaru ka ji malamai suna cewa babban zunubi karamin zunubi malamai masana suka ce a'a ba ana nufin zunubin karami bane sai dai dan an hada shi da wanda ya fi shi girma kawai an fahimta jama'a misali shirka zunubi ne sai ka ji sun ce babba tsoriyafa sai su ce zunubi ne karami me suke nufi suna nufin kankanta shirka in an a kankanta riya in hada ta da shirka ka san misalin haka misalin haka shine gajeren wando yanzu gajeren wando idan dogon mutum ya sa shi sai a yi sai zama gajere ko to in ka samu wada ka sanya mai wannan gajeren wandon fa ya zama dogo in ka samu yaro ka sanya mai wannan gajeren wandon fa ya zama dogo ashe kaga duk wando dogo ne sai dai in dogon mutum ya sa shi da ya fi shi tsawo sai ya zama gajere amma in gajere irin shi ya sa fa sai ya zama dogo har ma yi yawa to haka zunubi yake ana cewa zunubi karami ne kawai saboda an hada shi da wani babba amma in ba haka ba duk zunubi a wurin Allah zunubi ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu to bayan da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa yahudawa mutane ne masu ƙarya ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Salame asalin shi shi malami ne na yahudawa sai ya musulunta da yazo ya musulunta amma sai da yau annabi tambayoyi tukuna irin tambayoyin da malaman su suka gaya musu cewa duk wanda ya iya amsa waɗannan tambayoyin a ƙarshen duniya daga cikin mutanen da za su ce annabi ne su to ya tabbata annabi ne to yazo wa annabi waɗannan tambayoyin sai annabi ya amsa tambayoyin daga cikin tambayoyin shine ainihin yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani abinci ne yan aljanna ba a fara basu da zaran sun isa aljanna sai annabi ya ce hantar kifi soyayya hantar kifi kuma ya san haka karatun yake an fahimta to da irin waɗannan tambayoyi annabi ya amsa mai sai musulunta da ya tashi zai tafi sai cewa rasulullah innal yahuda qaumun buhut yahuda mutane ne masharranta in alimu bi islami bahatuni idan suka san cewa na musulunta wallahi za su yi min sharri za su bata ni ba za ka sauke gani na da daraja annabi ya ce ya kake so a yi ya ce to ina son ne ka bari in shiga ɗakin nan ka saki labule sai ka kira su in suka zo sai ka tambaye su tukunan ni waye su waye iyayena su waye kakannina to sannan in ka gama musu wannan tambaya to zan fito za ka ji yadda za ta kasance sai ce wannan mai sauki ne sai aka aika musu su zo sai suka zo wannan aike da muke cewa annabi na aika wa yahudawa su zo ka ji can mun karanta a hadisi yanzu ba shi nan mu ne maka ishara yana nuna kenan za ku iya gayyatar yahudawa ko kiristoci su zo masallacin ku saboda za a yi wata tattaunawa ana so a tabbatar da wata gaskiya da annabi ya aika musu sai suka zo da suka zo sai annabi ya ce Abdullahi ibn Salam man huwa fikum yace Abdullahi dan Salam wane ne shi a cikin ku sai suka ce sayyidina wani sayyidina babban dan manya babban malamin mu ne kuma ubangin shi ne malamin mu ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da su ma za ta kuluna in aslama ba ba a ce muku ya musulunta ne ba ku ce sai suka ce hashahu Allahu an galika a'udhu billahi Allah ya tsare shi ba ka da musulunta bai kamata ya musulunta ba bazai musulunta ba yana jin an kai wannan gaba sai fito yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annahu rasulullah su ko sai suka ce sharruna wa ibn sharrina sai suka ce matsiyaci dan matsiyata dukkan kanin shi tsinan ne sai suka watsi suka fice kike yanzu mun suka juya magana wadannan sune yahudi haka suke me yasa kaga duniya take cikin rudani a yanzu ka san dalili wani da yahudi ya faɗi ka buga www.daviduke.com wani masani ne da yahudi ya rubuta wani article ya samu article din who controls the media wai kafafen yaɗa labarai na duniya a yau wake sarrafa su sunan article din kenan who controls the media daviduke.com article din yana nan shafi ɗaya da rabi ne ko biyu yace abin da ya saka duniya a rudani a yau saboda duk kafofin yaɗa labarai na duniya a ƙarƙashin sarrafawar yahudawa take su kuma yahudawa kullum su ne suna faɗin magana ne da gwargwadon yadda za ta kare manufarsu amma ba za su taɓa faɗin gaskiya wanda gaskiya za ta bayyana ba don haka yanayin labaran safa daban na yamma daban na dare daban kullum za ka ji suna da saɓani a wajen maganganu wannan shi yasa yau duniya take cikin ruɗani jama'a domin radio Najeriya Kaduna idan ya tashi ɗauko labaran duniya ba shi da wata kafa da zai ainihin samu tabbaci sai dai je siya a wurin kamfanin Reuters kamfanin yaɗa labarai na duniya mafi girma yahudawa ne suka kafa shi su suke yaɗa duk wani labari su je su siyo sannan su ainihin watsa don haka sai zama kullum labaran sai kaga abin da aka faɗi yanzu bayan lokaci kuma sai kaga an zo an canza bayan lokaci sai kaji an zo an canza bayan lokaci sai kaji an zo an canza shi yasa akwai hadari dangane da yawan dogaro da mutanen mu suke da tashoshi irin na su BBC da CNN da makamantansu saboda gaba ɗayan su suna karkashin su ne wannan da yahudi ne ya rubuta wancan article yake cewa who controls the media wace sarrafa kafofin yaɗa labarai na duniya sakamakon wannan sarrafawar da suke yi sai zama ƙarya ce suke ainihin sarrafawa sharri mafi girma shi ne duk wata kafar yaɗa labarai a yau a duniya idan ta bayyana za ta faɗi gaskiya ko dai su rusa ta kamar yadda ainihin suka rusa tashar aljazira tashar aljazira musulmi ne suke da ita aka zo bayan September 11 aka zo aka buɗe aljazira ta turanci sai ta zama ba ta biya musu bukata tana zuwa tana ɗauko labarai na gaskiya kafin ka ce wani lokaci fadawa kai fada a Afghanistan sai suka ainihin buge cibiyar yaɗa labarai ta Afghanistan wadda take ta aljazira sai suka buge ta me ɗauko rahoton shi kanshi a yanzu haka yana kurkuku na ainihin ƙasar Amerika me ɗauko wa aljazira rahoto saboda yana ɗauko rahotannin gaskiya shi kanshi zaka ce shi ma ɗan Taliban ne to sa'an nan me ya faru suka yi kokari suka matsa wa ainihin kasar abin nan Doha matsaki ya kai matsaki yau Time Warner shi ne yake da 70% wato wanda ya mallaki kamfanin CNN kamfanin wanda ya mallaki tashar yaɗa labarai ta talabijin ta CNN to shi ne yake da kashi 70% na tashar aljazira don haka yau ba ka da tabbas akan abin da aljazira take faɗi ba ko wace tasha ce za ka iya yarda da ita ƴan uwan musulmi suka zo suka kafa tasha a ƙasar Masar suna ainihin yaɗawa ita ce tasha ainihin Safa nan da nan suka buge ta suka ce ba su yarda ba a kulle ta dole aka kulle tashar Safa wai su ba su yarda wani ya je ya gano wani labari ya faɗi akasin abin da suke faɗi ba who controls the media don haka kaga cewa da dadewa a kasar Hausa iyayenmu da an ce dan jarida
da yake dubi da dan jarida madaliyaci sai san ba wanda kan shewa da duk yadda aka ce mishi dan jarida a kun da tijin garin nan muna hira a tashar talabijin wani lokaci ya tashar shi ina magana sai nace ko yan jarida sai yace a masu aikin yada labarai dai sai da kalmar dan jarida a wurin Hausa ta koma ta zama makaryaci Allah madaukakin sarki kiyaye dan haka waɗannan mutane ne masu ƙarya jama'a sakamakon irin wannan ƙarya ta su Allah madaukakin sarki yake ainihin sadakar da mu Allah ya kiyaye saba alƙawari yana daga cikin siffofi mafi muni waɗanda Allah madaukakin sarki ya zargi ainihin Yahudawa sannan shirka sannan saba wa iyaye yanke zumunci cin dukiyar marara dan ne talaka faɗin maganganu waɗanda suke na banza sa'annan sai kuma wasa da sallah kin ba da zakka wannan dinna daga cikin abubuwan da Allah yake zargin Yahudawa dan haka Allah ya saukarwa da annabi wannan aya Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila na'am
wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila